أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أكو قوات رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود داري حدود 30 دبيو ودوان رانا تيدي دي دو أكو قوات تقوس أكو قوات رمضان نشيكو تو أكو كما قوات تقوس na shekara ta 2011 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsiri a cikin suratul maida yau zamu tashi aya ta 11 aya ta 12 a tambayoyin da aka rubuto akwai tambaya ta farko da wannan dan uwa yake cewa kace idan mutun ya shiga motar haya wanda ba a tsayawa a yi sallah to ya dauki dutse yayi taimama to malam kana nufin yayi sallah a cikin motar kenan wannan tambayar tana da muhimmanci yace idan haka ne yaya zamu yi da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ba a yin sallar farilla akan abin hawa yana buƙatar a ƙara bayani saboda akwai masu yawan tafiye-tafiye a cikin su wannan a dunkule na kawo magana kuma ina magana ne akan taimama ba akan sallah ba abin da yasa kuma na kawo wannan saboda yawa din mutane suna yawan tambaya akan masu tafiya a cikin waɗannan motoci ana tsayawa amma in aka tsaya kafin mutun ya ce zai nemi ruwa yayi alwala yayi sallah sai a ja a tafi saboda haka idan ya zaman to yayi taimama ko yana da abin da zai yi taimama da shi idan aka tsaya zai iya yin sallar idan kuma ya zaman to cikin halin da ake ba ma za a tsaya bane har lokaci ya wuce to idan yayi taimama ya zai yi da sallar farilla ya zai yi da sallar farilla to a cikin nan malamai suna da misali suna da matafiya daban-daban abin da yake mafi inganci bisa fadin Allah ta'ala fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgudan iyawarku shine mutun yayi sallah a wannan hali duk da asali shine ba a sallar farilla akan abun hawa kamar yanda ake yin sallar nafila kamar yanda yazo a hadisin Anas ibn Malik cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar nafila akan abun hawa duk inda ta fuskanta sai yayi sallah amma idan sallar farilla tazo sai ya sauka yayi sallah hadisin ba cewa yi ba a sallar farilla akan abun hawa ba ya kamata mu kula Anas ibn Malik cewa yi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar nafila akan abun hawansa duk inda ta fuskanta idan lokacin sallar farilla yayi sai ya sauka yayi sallah ba a taɓa ruwaito cewa yayi sallar farilla akan abun hawa ba duk da yake Qur'ani ya nuna cewa ana iya sallar farilla akan abun hawa a lokacin yaƙi da lokacin tsoro fa in khiftum farijalan aw rukbana in kun ji tsoro na ku sauka ku yi sallah farijalan to ku yi sallah kuna tafiya aw rukbana ko kuna haye akan abun hawa to tunda shari'a ta nuna akwai hali da ake sallar ta farilla ma akan abun hawa shine saboda tsananin tsoro to waɗansu malamai sai suka tafi akan cewa wanda yake cikin halin da ba zai iya sauka ya yi sallah ba har lokacin sallah zai fita to tunda Allah ya ce ku ji tsoron Allah gurgudan iyawarku to gurgudan iyawarsa shine ya yi sallah akan abun hawa din nan sai ya yi sallarsa a wannan halin ya yi sallar farilla bayan ya yi dukkan muhawala kan ya tsaya a tsaya in ba a tsaya ba kuma ya ga lokaci zai fita da sharaɗi sai in lokaci zai fita amma idan akwai sauran lokaci sai ya bada dama ta yi wani abu ya zo ya faru da za a samu a tsaya ya yi sallah din idan ko ya ga cewa lokaci zai fita fitan lokaci shine faduwar rana domin sallah azhar da al'asar da hudowar rana da hudowar alfijir domin sallar magriba da isha da hudowar rana domin sallar asuba wannan shine ƙarshen lokuta na larurun waɗannan salloli idan da daddare ne ka shiga motar kaga gari zai waye alfijir zai keto kuma gashi ba kai sallar magriba da isha ba to a lokacin nan sai kai taimama a cikin motar kai sallar farilla haka duk inda ta fuskanta ba tare da ka samu kai sujada da ruku'u ba in ka samu wuri da zaka iya tsayawa kai ruku'u da sujada to akwai ka'ida ta shari'a tace al-maisur la yaskutu bil ma'sur abinda zaka iya yi ba zaka bar shi ba saboda wani wurin da ba za ka iya yi ba sai kai wanda za ka iya yi ka kyale wanda ba za ka iya din ba za ka iya ba idan ya zamanto ba za ka iya samu ka yi a tsaye din da za ka yi da ruku'u da sujada ba to sai kai akan inda kake zaune kai ima'i ma'ana kai nuni da ruku'u da sujada ka sanya ruku'u sujadarka tafi sunkuyo bisa sunkuyar ruku'unka an fahimta idan to ya zamanto cewa ba za ka iya tsayawa kai alwaladarwa ba baka da kuma yashi da ka dauka da zaka yi sallah da shi da zaka yi taimama da shi baka da dutse da ka dauka da zaka yi taimama da shi gashi lokacin sallah zai fita yaya zaka yi to wannan shi ma sai ka dauki hukuncin faqidut tuhurain wanda Imam al-Bukhari yayi ya kulla babi da shi babin wanda bai samu ruwa ba kuma bai samu abin da zai taimama ba shine faqidut tuhurain wanda ya rasa abin alwala shi ma kaulin malamai guda hudu ne abinda Imam al-Bukhari ya zaba kuma shine kaulin waɗansu daga cikin almajiran Imam Malik duk wayannan aqwal din guda hudu Imam Malik an ruwaito yayi magana akan su kaulin waɗansu daga cikin almajiran Imam Malik wanda yake shine mafi rinjaye kuma shine kaulin Bukhari kai sallar haka ba alwalar ba taimama ko ba za ka rama ba kai sallar haka ba alwalar ba ta yawa ko ba za ka rama ba mun yi bayanin hujjar wannan kaulin a cikin karatunmu na iziya a hadisin Aisha na taimama idan sauran malamai suka ce a babu wanda yake a cikin wannan hali babu sallar ma ta fadi tunda ba shi da ikon alwala ba shi da ikon taimama gashi kuma lokacin sallah zai fita saboda haka sallar ta fadi riwayar mutanen Madina kenan daga Malik waɗansu kuma suka ce yayi sallar a haka sannan idan ya sauka in ya samu halin da zai iya yin alwala ko taimama sai ya alwala ko taimamar ya sake yin wannan sallar ya rama waɗansu kuma suka ce a kada yayi ya jira sai lokacin sai ya cika wannan sharadin sannan sai yayi sallar qada'an ramuwa kun ga kauli guda hudu kenan ko kai sallar a wannan hali ba ramuwa kuma wanda kai din karbabbiya ce ba za ka rama ba waɗansu kuma suka ce ba sallar ba ramuwa ba yi yanzu ba kuma ramuwa ta fada a kanka tunda ai abin nan ba a taklif ba a kallafa wa mutum ya yi abu sai in yana da iko to wannan ko ba shi da iko saboda haka suka ce sallar ta fada a kansa wanda yake shine kauli mafi rauni a cikin aqwal din na biyu suka ce ba zai sallar ba sai ya jinkirta sai ya rama ta na hudu kuma suka ce yayi sallar amma ya rama wanda shi ma wannan yana daga cikin kauli mai rauni dan in dai mutum yayi aka ce kuma sai ya rama me amfanin yin daga farko saboda haka kaulin da yafi karfi shine kaulin farko kuma Imam al-Bukhari ya kafa hujja da shi wanda saboda kurewar lokaci ba zan iya fadan fuskar hujjarsa ba amma bayanin yana nan a cikin karatun fiqh mun yi cikakken bayani a cikin karatun iziya watannin baya wannan tambayar yace dangane da guluwi a cikin alwala a addini to idan mutum yayi wankan janaba kuma yake ganin sai ya sake yin wata alwala bayan ya fito daga bandaki shi ma yayi guluwi shi ma wannan yana daga cikin guluwi idan mutum yayi wanka yayi tsarki ne idan dai ba ya taba al'aurarsa ba da cikin tafin hannunsa wanda yake karya alwala ba buƙatar idan ka fito kace zaka sake alwala dan haka ne ma waɗansu da suka ga Abdullahi ibn Umar idan yayi wankan janaba ya fito yana sake alwala sai suka tambaye shi me yasa kake sake alwala saboda sun san wani abu ne bako tunda wanka tsarki ne idan ka riga ka je kai wanka in ka riga ka je kai wanka kai tsarki zaka yi sallah da wannan wankan to amma in kace sai ka sake wani alwala saboda kana ganin wannan wankan bai yi ba tare da alwalar ka ta kare ba to wannan kai guluwi shi yasa da aka tambaye Abdullahi dan Umar akan wannan yace yakan yi wanka amma a cikin wankan nasa ko kuma kafin ya fito daga wajen wankan sai ya zamanto ya taba al'aurarsa saboda haka sai ya zamanto wannan yake sanya shi yake sake yin alwala domin wancan tsarkin da yayi duk da yake ya dauke babban kari amma kuma karamin kari ya zo karamin kari shine abin da yake warware alwala dan haka sai yake sake alwala ba yake sake wanka ba musamman ma yayin da mutum zai wanka ba sunna ne ya fara da alwala ba sunna ne ya fara da alwala to wannan alwalar da mutum yayi duk da yake ta sunnar wanka ce ta tsarki ce ita ma saboda haka abin idan ka dauke ma kanka babban kari to karamin kari ma ya riga ya dauke amma in ka dauke ma kanka karamin kari ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewa ka dauke babban kari, ma'ana kamar mutum yana da janaba in yi alwala wannan alwala za ta amfane shi? Mutum yana da janaba in yi alwala zai yi wannan alwala ya ce zai yi sallah, ba za ta amfane shi ba, taimama ce take amfana sa, sai ya taimama ya yi sallah in yana da uzuri. Saboda haka wannan yana daga cikin guluwi da ya kamata a kula da wannan. Wannan yace shin mutum shin ya halatta idan mutum yaci idan mutum yaki kai wannan ban gane rubutun nasa ba, sannan kuma daya kuma nasiha ce da Allah a ƙara jawa samari kunne wajen take wando ko wani da ake kira as down, wato zazzago wando ba akan kugu ba. Wannan yana da muhimmanci, wannan mummunan al'ada ce kuma tana abin mamaki, tana samun samari ba ko ada. Sayyidina Umar radiyallahu anhu lokacin da aka yake kan gadon ajalinsa bayan an soke shi da wuka a cikinsa, yana kwance, mutane suna shigowa suna ganshe shi suna duba shi, sai ya ga wani yaro ya shigo, wani saurayi ya ga rigarsa da tsawo har tana jan ƙasa, har ya juya zai fita yaron, sai Sayyidina Umar ya ce dan samari zo. Sai ya zo sai ya ce ka daga ka ja afwan ba riga ba ce izar ne jauto abinda ake daurawa a ƙasa, ya ce ka daga tufarka, ya fi tsafta ga tufarka kuma ya fi tsoron Allah ga zuciyarka, ya fi tsoron Allah domin in ka bar shi yana jan ƙasa din saba ma Allah kake. Saboda haka wanda suke sa dogayen wando suna take shi, wannan yana daga cikin kaba'irul dhunub, yana daga cikin manyan zunubai, domin Allah ya yi narkon azaba akan wannan. Kuma waɗansu ko da wandon ba shi da tsawo sai suke wannan al'adar su saki wandon yayi ƙasa ya zamanto a rabin kugunsu don ya zamanto yana jan ƙasa, wai yayi ne wai ado ne. Na farko tukuna abin kyama ne ka ga mutum a wannan siga. Yanzu duk wani yaron da yake sa irin wannan, idan aka ce masa zai je inda za a ɗauke shi aiki, ko aka ce zai je za a yi masa interview, zai yi wannan shigar? Amma sai ya zo masallaci da wannan shigar, ko kuma ya rinka yawo gaban iyayensa da wannan shigar? Wannan tana daga cikin mummunan ɗabi'a wadda gashi nan sai yawa take yi a cikin yara. Saboda haka lallai a kula waɗanda suke wannan su tuba su yi istighfari, su sani yayin da suke wannan cikin saban Allah suke, saban Allah da kuma ba wai sallah ce take yafe shi ba, sai mutum ya tuba tunda yana daga cikin kaba'irul dhunub. Ita wannan tambayar ban gane rubutun ba, amma la Allah mana Isma'il karanta mu. Wannan yace kamar yadda aka faɗa, yadda Sayyidina Aliyu yayi alwala da ya gama kuma ya ɗebo ruwa a ciki ya sha a tsaye, shin baya cin karo da hadisin da yace kada ɗayanku ya sha ruwa tsaye ko akwai cin karo? Shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da yasa na ambace shi ne ishara gare shi, saboda hadisan da suka yi magana akan hanin shan ruwa a tsaye, waɗansu sun ruwaito na shan ruwan Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye, kamar wanda ya yi lokacin da ya sha ruwa a lokacin Zamzam. To waɗansu sun yi tawilin hadisin da nuna kan cewar ya yi ne saboda akwai mutane a wajen, ko kuma ya yi ne saboda ya nuna muhimmancin shan ruwan Zamzam. Amma wannan hadisin na Sayyidina Ali shi ya nuna kan cewar wannan aikin na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafe wancan hadisin da ya yi hani na a sha ruwa a tsaye, domin ya nuna kan cewa shi ne abinda yake akhirul amraini, ƙarshen al'amari daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, musamman kasancewa Sayyidina Ali yayin da ya sha ruwan nan ya yi bayanin cewa na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka, don ya nuna wa mutane cewa ya san wannan hadisin na hanin, amma ga abin da yake ya zo na bayani na nuna kan cewa wannan hanin wato a farkon musulunci ne an shafe shi. Waɗansu sun yi taujihin hadisan guda biyu ta fuskoki daban-daban, wanda ɗaliban ilimi za su iya dubawa a cikin juz'i na 10 na Fathul Bari a Kitabul Ashri, ba ya yi dogon bayani akan mazhabobin malamai akan wannan matsala. Na'am. wai idan mutum ya samu mulki a bashi alqur'ani ya rike dan yayin rantsuwa, rike alqur'ani dan ayi rantsuwa ba sharadi bane, ba sharadi bane ya zamanto kan cewa sai an rike alqur'ani ake yin rantsuwa. Duk da yake yana daga cikin abinda ake gallazawa da shi na rantsuwa, domin ita rantsuwa musamman wajen shaida ana so a gallaza ta, ana so a karfafa ta, domin mutum ya ji tsoron saba ma Allah jalla wa ala. Shi yasa a Madina a zamanin tabi'ai, zamanin su Imam Malik, atba'ut tabi'in, in za a in mutum zai yi rantsuwa sai a zo da shi daidai minbarin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a daidai minbarin za a rantsar da shi, domin ai kaga ba shar a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a haka, amma an yi haka ne domin ya zamanto cewar mutum ya ji tsoron saba, ya ji tsoron rantsuwa da kariya. Kuma asalin wannan a cikin alqur'ani ne yazo, tahbisani ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idha hadara ahadukum al-maut hina al-wasiyati ithnani dhawa adlin minkum aw akharani min ghayrikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatu al-maut tahbisunahuma min ba'di as-salah, ku tsare su su rantsuwa bayan sallah, kayyadewa da cewa ai bayan sallah saboda wato jin ba da kurjini ga rantsuwar a halin da take bayan sallah, saboda bayan wato kusancin mutum da Allah ta yin wannan ibada. Saboda haka idan aka yi yin wannan babu laifi akan mutum ya zamanto cewar an gallaza rantsuwar saboda ya kiyaye abin da yake rantsewa. Amma koda babu alqur'ani, idan mutum ya ce ya rantse da Allah ba tare da ya taba alqur'anin ba, wannan ya wadatar, kuma ba shi da bambanci wajen karfin rantsuwar. Sawa'un kayi rantsuwa da Allah ko kuma ka taba alqur'ani yayin da kake rantsuwa da Allah, duk ɗaya ne. Wataƙila ma wannan waɗansu suna da wani itikadi ganin cewa idan mutum ya rike alqur'ani ya rantsuwa, alqur'anin wai shi zai ci shi. Alqur'ani baya cin kowa, amma rantsuwar da kai ka warware ta ita ce za ta ci ka. To duk sauran gaskiya ba su da alaka da darasinmu, amma dai suna da muhimmanci, in Allah ya sa an samu dama za a amsa su daga baya insha Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
الله تعالى yace a cikin wannan aya mai girma, walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il. Allam din nan da kuka gani lam ce ta rantsuwa, ga kuma qad ta tabbatarwa. Allah yace wallahi Allah ya rike alƙawarin bani Isra'il. Allah yana yin rantsuwa, Allah ya yi rantsuwa da wannan jumla ba tare da cewar akwai taraddudi, don yawanci ana rantsuwa ne in kana magana da wanda yake shakka, ko kuma yake inkari. Kamar alal misali kace ana karatu a cikin masallaci, kazo zaka ba mu wani labari an fara karatu a cikin masallaci, kaga in ba shakka yake ba ko inkari yake yi me ba sai kai rantsuwa ba. To idan ku kai rantsuwa yayin da kake magana da wanda yake baya shakka kuma baya inkari, to sai dai ya zamanto wata ma'ana ce ta daban. To anan wajen tunda babu masu shakka babu masu inkari, Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa dan ya janyo hankalinmu akan muhimmancin abin da zai fada a cikin wannan aya. Al-ihtimam shine sirrin yin rantsuwa da Allah ta'ala yayi da kuma kawo qad litahqiq. Allah yace wallahi Allah ya riki alqawarin bani Isra'il, nan kuma Allah yayi iqamar ya tsayar da az-zahir mahall wato makanil mudmar, ya ambaci sunansa. Ba wani ne ya riki alqawarin ba, Allah ne da kansa. Allah ya riki alqawarin bani Isra'il. Banu Isra'il sune ƴaƴan annabi Yaqub. Isra'il shine Yaqub, sunansa Isra'il, an yi laqabi ne nasa. Ma'anarsa kamar yadda muka ambata shine wato ribataccen Allah, wanda ya zama bawan Allah, wanda Allah ya ribace shi ya kama shi ya zamanto nasa ne. An bashi wannan laqabi saboda kasancewar bashi da wani katabus sai inda Allah ya tura shi, sai inda Allah ya buga shi can yake bugawa, can yake tafiya, duk inda Allah ya sa shi can yake tafiya. Dan haka aka kira shi wannan suna Isra'il. To shine kuma jikan annabi Ibrahim, dan Ishaq ne shi. ƴaƴansa guda 12 sune ainihin wato iyayen ƙabilun bani Isra'il guda 12. To Allah ya ce wallahi haƙiƙa Allah ya riƙe alƙawarin bani Isra'il, wannan jinsi na ƴaƴan annabi Yaqub wanda suka zamanto wato ƙabila guda, wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawari, ya ɗauki alƙawari na ya ƙulla alƙawari tsakaninsa da su. To wato kamar wannan yana daga cikin uslubin alƙur'ani na kawo ƙissa domin a yi irshadi, domin a karantar. Ƙissa tana zuwa a cikin alƙur'ani ba don a sha labari ba, don a karantar da mu. Dalilin kawo wannan ƙissar shine Allah ya ce mu cika alƙawari, mu tuna da ni'imar Allah da ya mana da alƙawarin da ya ɗaure mu da shi. To sai ce to bani Isra'il ma fa shi ma fa Allah ya ɗaure su da alƙawari, aƙibarku za ta zamanto kamar tasu ne, ko kuwa aƙibarku za ta zamanto daban ne? To shine aka kawo ƙissar domin wato mu yi la'akari da abin da ya faru ga bani Isra'il, mu yi karatu a cikin wannan ƙissa tasu. Allah ya ce walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il, haqiqa wallahi Allah ya riki alqawarin bani Isra'il, wa ba'athna minhum 12 naqiba, kuma muka tura shuwagabanni guda wato muka tura mutum 12 a shuwa matsayin shuwagabanni a kansu. Wa qala Allahu, Allah ya ce musu inni ma'akum, haqiqa ina tare da ku. Allah yana tare da kowa da saninsa da jinsa. Wallahu bi kulli shay'in muhit, Allah mai kewayewa ne da kowa. Amma wannan kasancewar Allah na tare da su kasancewa ce wato Allah yana tare da su tarayya wadda take keɓantacciya, tarayyar taimakawa da kiyayewa da kariya. Kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labarin annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake cikin kogo, Allah ta'ala yake cewa idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana, yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin kogo yake ce ma sahibinsa sayyidina abubakar la tahzan, kada kai bakin ciki, kada ranka ya baci, inna allaha ma'ana, Allah na tare da mu. Wannan ma'iya kasancewar Allah na tare da su wato da kariyarsa da taimakonsa, tunda ai kaga a farkon ayar Allah ta'ala cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, in ba za ku taimake shi ba to ai tuna Allah ya riga ya taimake shi. Taimakon shine wannan wanda Allah yake tare da shi, wato Allah yana kasancewa tare da shi da taimakonsa da nasararsa. Kuma kamar yadda Allah ta'ala ya ce dangane da annabi Musa, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara, kada ku ji tsoro, ni haƙiƙa ina tare da ku, asma'u ina ji, wa ara ina gani, ina jin duk wanda yake muku makirci kuma ina ganin sa. To wannan ma'iya ita ce Allah ya ba mu bani Isra'il. Kaga abinda Allah yake mu annabawa, amma Allah ya ce mu bani Isra'il inni ma'akum, wa qala Allah inni ma'akum, ina tare da ku. Amma mutlaqan ne? A'a, ba mutlaqan ba. Shine yayi bayanin alƙawarin, wato alƙawarin da Allah yayi shine yes, abinda janibin Allah shine ni zan kasance tare da ku. To ku kuma me janibin ku, ku bani Isra'il, me janibin su? Allah ya ce inni, wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus sala, matsawar dai kuna tsayar da, kun tsayar da sallah, wa ataytumuz zakka, kun ba da zakka, wa amantum bi rusuli, kun ba da gaskiya da manzannina, wa azzartumuhum, kuka taimaka musu, kuka ba su kariya. At-ta'zir ma'anarsa azarahu idha nasarahu wa mana'ahu, in kace azarahu ya taimaka masa, wato ya bashi nasara, ya bashi tsari, ya tsare shi. To azarahu ya isa matuƙa wajen yin haka. To shine Allah ta'ala yace la in wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum, kuka isa matuƙa wajen taimaka musu da basu tsari da kare su, wa aqrabtumullaha qardan hasana, kuma kuka ba ma Allah bashi, bashi wanda yake kyakkyawa. Me yake kyakkyawan bashi? Kyakkyawan bashi shine ka ba ka yi sadaka da abu da abin da yake halal, sannan kuma ka yi da dadin rai ba da bacin rai ba. Ba an je ana neman taimako domin taimaka ma addinin Allah kace haba mayata gashi nan, a in kai haka wannan ba qardan hasana bane. Amma ka yi kana jin dadi, kana ganin yayin da ka ba wanda suka zo nema, in ka ba su kamar sun taimaka maka ne, domin sun saka a hanyar alkhairi ne. To wannan shine qardan hasana, ku ba mu Allah bashi, kyakkyawan bashi. Kuma yana daga cikin qardan hasana ka ba mu Allah tare da itikadin cewar ba wai dan Allah ba ya da shi bane, a Allah ya bude maka hanyar ka samu alkhairi ne. Kaga Yahudawa su da Allah ya ce ku ba mu Allah bashi, sai suka ce inna Allah, sai suka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya, Allah faqiri ne, mu ne mawadata, gashi yana neman bashi a wajen mu. Kaga wannan wato sun riga sun wato basu fahimci, wato ran nasu ya riga ya ki wato yarda da Allah da imani da Allah. To Allah ya ce idan la in ate, wannan shine bayanin alƙawarin, la in aqamtumus sala, idan kuka tsayar da sallah, kuka ba da zakka, kuka yi imani da manzannin Allah, su ne manzannin da suka rinka zuwa ma bani Isra'il, domin kuma an rinka Allah ta'ala haka ya rinka aiko ma bani Isra'il manzo bayan manzo. Sannan kuma kuka ba ma Allah bashi, shine kuka taimaki addinin Allah ta hanyar ciyarwa. To me Allah shi kuma zai muku bayan wannan ma'iya? La ukaffiranna ankum sayyi'atikum, zan rufe muku miyagun ayyukanku. At-takfir shine rufewa. Shi yasa aka kirawo aka yi ambaton wato manomi al-kafir, aka kira shi kafir, wato ba kafiri ba, ai wato mai rufe kwaya a cikin ƙasa domin ta yi tsiro. To at-takfir shine wato Allah ya rufe miyagun ayyukanku, ma'ana ya karɓi tubanku, ya yafe zunubanku ba tare da kun yi tuba ba, da kyakkyawan ayyukan da kuka yi ya zama tukan cewa ya yafe zunubanku. Wala udkhilannakum jannati, kuma zan shigar da ku, kuma wallahi lalle zan shigar da ku aljannatai, tajri min tahtiha al-anhar, da al-qurqura suke gudana a ƙarƙashinta. Wa man kafara ba'da zalika minkum, wanda ku diya kafirta, ya warware kafirci anan shine warware alƙawarin Allah, ya zamanto mutum ba shi ba alƙawarin Allah din. Faqad dalla sawa as-sabil, haƙiƙa wannan ya bace wato daga hanya wadda take ita ce madaidaiciwa. As-sawa ita ce ay al-mustawiya, hanya wadda take sawa as-sabil ay as-sabilul mustawiya, as-sabilus sawi, hanya wadda take miƙaƙiya ba karkatacciya ba. domin idan ka karkace hanya wato za ta dauke ka daga manufarka ɗaya sa ba kusa ba yayin da tafiya ce tafiya. Yanzu kamar mutum ne zai tafi Zaria, kaga kudu ake yi ko, amma idan ya kudu maso yamma fa sai ga daga nan zuwa unguwa uku tafiyar ba tayi nisa ba, wataƙila ma kusan akan hanyar yake, amma in ya ci gaba da tafiya a haka fa maimakon ya ganshi a Zaria sai ya tsinci kansa a birnin Gwari. To haka abin haka ake, idan ka kauce ma hanya ko yaya take, baka bi hanya wata take miƙaƙiya ba, to yayin da ka cimma manufarka sai ka kai nisa daga manufarka, yayin da ka ƙara tafiyar taka sai ka kai nisa daga manufarka. A cikin wannan aya akwai fa'idodi masu yawa. Na farko dai Allah uslubin alqur'ani ne, yanda Allah yake kawo kissa domin ya mana irshadi. Allah ya kawo kissar bani Isra'il dan ya nuna mana, kamar yanda Allah ya yi ma musulmi ya tunatar da mu da ni'imarsa, kuma ya ce ya yi alkawari a gare mu ta hanyar shigan mu addinin musulunci da yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a kan za mu ji umarnin Allah, za mu bi umarnin Allah. To fa ba mu aka fare mu haka ba, bani Isra'il an yi musu haka. Shi yasa a cikin tarihin bani Isra'il wato suna yawan ambaton alƙawarin Allah covenant zaka ji suna ta faɗa a cikin tarihinsu, saboda suna ganin su waɗansu keɓantattu ne da suka yi wata yarjejeniya tsakaninsu da Allah cewa za su zamanto bayin Allah, masu tabbatar da al'amarin Allah, masu gudanar da manufar Allah a bayan ƙasa. Shi kuma Allah zai zamanto shi ne maulansu, shi ne mai taimakonsu, shi ne mai ije musu dukkan abin ƙi, shi ne mai taimaka musu, shi ne mai kasancewa tare da su a nan duniya, a lahira kuma ya sanya su a cikin zababbun bayinsa, su ne 'yan aljanna. To tutiyar bani Isra'il ce shi ne kan cewa su ne akan alkawarin Allah. Amma alkawarin Allah ba wai dan kawai Allah ya yi alkawarin shi kenan, daga zarar ka yi alkawarin ka shiga cikin wannan alkawarin shi kenan ka samu wannan janibin na alkhairin da Allah yake bayarwa ba. A'a, da sharadi sai ka cika naka janibin, in ka cika naka janibin Allah zai cika nasa janibin. To Allah madaukakin sarki ya tunatar da mu wannan kissa domin mu yi izina mu ga bani Isra'il ya karshen su ya kasance sun cika ko basu cika ba, in basu cika ba me ya same su? To abin da ya same su kuma musulmi abin da zai same ku kenan. Sannan wannan aya ta nuna mana sunnar Allah wajen ayyana wato shuwagabanni jagorori a cikin al'umma. Ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewa ka zo ka yi mu'amala da kowa da kowa, a'a, dole akwai tsari a cikin rayuwar addini. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yayi, a cikin ansar ya ayyana nuqaba, wakilai, jagorori, wanda kowa zai zamanto shi ne mas'uli, shi ne abin tambaya akan mu'amalan mutanensa. Idan aka kira waɗannan mutanen aka isar musu da saƙo, su kuma sai su isar ma da sauran. Wannan shi ne fa'idar, ba sai ka je ka gaya ma kowa ban, aka gaya ma mutum ɗaya wanda ƙarƙashinsa akwai jama'a da yawa, su kuma sai su isar da saƙon. Ta haka ake yin tsari. Su wato mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam na sama, ga nuqaba a ƙarƙashinsa, ƙarƙashin nuqaba ɗin kuma akwai urafa al'arif, wato su ne kamar ya zamanto kan cewar a samu sarki, sannan a samu hakimai, sannan a samu dagatai, sannan a samu masu unguwanni. Haka irin wannan tsari, kuma kaga wannan tsarin abinda musulunci ya gada kenan, har su Sheikh Usman da suka zo haka suka tabbatar da wannan tsarin. Shi yasa da Turawa suka zo suka samu yadda kasar Hausa take, ba su ce za su kawo wani tsari daban ba, sai suka yi amfani da wannan tsarin na sarauta, suka ce taka za su gudanar da mulkinsu. Maimakon da ya zamanto kan cewa sarki yana ɗaukan umarni daga Sokoto, yanzu zai ɗauki umarni daga wajen Rasidan, daga Kaduna zai rinka ɗaukan umarni. Sai a yi amfani da wannan tsarin na nuqaba da urafa da sauransu, wanda asali daga cikin addinin musulunci yake, kuma haka Allah ta'ala ya sunnata ma manzanninsa. To bani Isra'il haka aka yi musu shuwagabanni guda 12 a adadin ƙabilunsu. Ƙabilun bani Isra'il guda 12 ne, da adadin 'ya'yan Annabi Yaqub. Kowane ɗaya daga cikin 'ya'yan Annabi Yaqub ya zamanto shi ne wato a asalin ƙabila daga cikin ƙabilun bani Isra'il. Da Shamu'un da Lawi da Binyamin da Dan da Ephraim da Naftali su 12 dai suna nan zaka ta ji ma mutane ana sa zaka ji wadansu wanda ba musulmi ba har yanzu suna kiran kansu da irin wadannan sunaye wadansu ma har da musulmin zaka ga wadansu ana zaka ga masu suna Shamu'un shine wanda suke cewa da turanci Simeon Naftali da Dan da Ephraim da Benjamin shine Binyamin duk waɗannan sune sunayen kabilun bani Isra'ila guda 12 to kowanne daga cikin su akwai naqib akwai shugaba akan su asalin ma'anan naqib wato hanya an-naqbu hanya ce da take cikin tsakiyar dutse saboda tana cikin tsakiyar dutse ta san wato wanda duk yabo wannan hanya zai san asirin dake kan wannan dutsen to an-naqib ya san asirin mutanen sa kuma ya san manaqib qaumihi ya san dukkan tarihi na mutanen sa da wanda suke wato sun yi abin kirki da wanda suke sun yi abin tsiya shi yasa aka kira shi an-naqib domin yana da sani ga wato asrarin ga sirrin kabilar sa wanda ya nuna kuma kan cewa in zaka sa mutum ya zamanto jagora akan mutanen sa to ka tabbatar ka samu wanda yake masani ne da asra da wato sirrin kabilar kuma an yadda da shi akan cewa yana da wannan sanin a cikin kabilar yawanci za ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam in zai ayyana naqib daga cikin mutane sai ya ce ku kaddamar da wanda zai zamanto shugaba akan ku kaddamar da wanda zai zamanto shugaba akan ku sai su zabi wanda yake a cikin su suna ganin kan cewa shine yafi kowa sani ko shine yafi kowa dacewa to masu cewa demokratiya kafirci ne kun ga wannan ita demokratiya usulubi ne akwai abubuwa na kafirci a cikin demokratiya kamar ka ce mulki yana hannun al'umma abinda duk al'umma ta so shi za ta yi saboda haka idan al'umma ta so kan cewa ta yi watsi da dokar Allah tana da haƙƙi ta yi wannan wato addini ma ba za a yi addini ba sai idan al'umma ta yadda a yi addini da tsarin mulki bai yadda a yi addini ba za a yi addini ba to kaga wannan kafirci ne to wannan kafircin shine a cikin demokratiya wanda yake ba mu da ba ruwanmu da shi amma a kasancewar uslubi na fitar da wanda ya cancanta ya zamanto yayi shugabanci ta hanyar da zai zamanto an mika ragaman mulki daga wani zuwa ga wani ba tare da tashin hankali ba ba tare da zubar da jini ba ba tare da an kashe wancan mai mulkin ba an yi yaki ba idan wannan uslubin demokradiya da wannan ma'ana tana daga cikin masalih domin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ayyana mana hanya guda wanda za a tabbatar da shugaba akan musulmi ba shi yasa kaga bai ayyana ga wanda zai zama shugaba ba sai yayi ishara sayyidina abubakar da yazo shi kuma ya ayyana yace sayyidina umar da yazo yace in ban ayyana ba wanda bai akwai wanda yake yafi ni shi ma bai ayyana ba in na ayyana akwai wanda yafi ni ya ayyana sayyidina abubakar kenan wanda zai nuna maka cewa babu nassi akan yanda ake tabbatar da mulki saboda haka in ka dauki demokratiya akan tsari ne yadda za a tabbatar da mulki ka kakkabe abubuwan kafirci a cikin ta zaka samu kan cewa tana da abubuwa wanda yake tana da tushe a cikin tsarin musulunci yanzu kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mutane ku fitar da naqib ku fitar da daga cikin ku wanda zai zamanto shugaba kaga ya maida al'amarin akan mutane suka yi shawara tsakanin su fitar da mutum wannan shikenan da yaya suka yi wace irin wani hanya ne suka bi na wannan shawarar za su bi a galabiya ne ko kuwa yaya za su bi ko kuwa za su bi ijtima'i ne consensus ko kuwa yaya za su yi duk wannan shari'a bata ce galle gashi na san yadda za a yi ba abu ne wanda aka kyale a amfani da mutane su amfani da basirar da Allah ta'ala ya ba su amma shi kansa wato ayyana shugabanni akan mutane yana daga cikin abin da ake nema a cikin shari'a domin da haka ne al'amuran al'umma zai miƙe sannan Allah ta'ala ya ambata a cikin wannan ayar cewa alƙawarin da ya yi da bani Isra'il ya bayyana mithaq ɗin shine tsayar da sallah da ba da zakka wato an rubuta musu sallah kuma an rubuta musu zakka shine ciyarwa wadda take ta wajibi sannan imani da manzanni kaga Allah ta'ala ya ce musu imani da manzannin nan ya haɗa manzannin da suke zamaninsu da wanda za su zo bayansu bani Isra'il su ne suka fi kowace al'umma samun manzanni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu Isra'il tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun akhar banu Isra'il annabawa su ne suke musu siyasa suke gudanar da al'amuransu ko yaushe wani annabi ya rasu sai Allah ya mayar da gurbinsa da wani annabi baka rasa annabi a cikin bani Isra'il daga wani ya tafi Allah zai kawo wani to shine Allah ta'ala yace ku yi imani da su ya dauki alƙawarin kan su yi imani da su kuma su kare su ba su kariya shine su ba wato su tsare su daga abin da za su tsare kawo kansu da matayansu wannan shine abin da sahabbai suka yi yayin da suka zo suka yi bai'a ta farko bai'atul aqaba ta farko mutum 12 ne suka yi kamar adadin nuqaba din bani Isra'il ko ba wai su ne kadai suka musulunta ba amma suka ce a bayan su akwai mutane suna nan suna kan abin da su suke akai suka zo suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a akan musulmi akan za su shiga musulunci za su kare annabi sallallahu alaihi wasallam daga abin da suke kare kawo kansu da iyalansu Bara'a ibn Ma'rur shine yayi magana mai ban sha'awa yace ya rasulullah mu mutane ne ma'abuta wato ma'abuta kan sakali da yaki saboda haka kamar yanda zamu kare waɗanda nauyin su yake kanmu haka zamu kare kai ya rasulullah wanda daga cikin ansar ya tashi ce kun san fa abin da kuke kira mu kanku yayin da ku karba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam larabawa gabaki ɗaya za su hadu da kibiya guda za su da wato daga cikin baka guda za su rinka kawo muku harbi ashirye kuke ku dauki wannan suka ce ashirye suke suka ce to ya rasulullah mu idan muka yi wannan menene namu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce musu ku ne za ku zamanto da mulki bayana ba in muka kafa wannan al'amari namu ne gabaki ɗaya za mu raba daular tare domin abun ba daula bane abun da ya musu yace kuna da aljanna kada ma ku nemi abun kada ma ku yi tsammanin anan duniya za ku samu a can za ku samu saboda haka ba abun da zai sa su shiga cikin wannan illa gaskiyar imani in za ku dauka a haka shikenan in ba za ku dauka ba ku kare tare da bukatarsa sallallahu alaihi wasallam ga mataimaka ga masu bashi ta'azir yana da bukatar masu taimaka masa akwai sauran kabail na larabawa da suka zo suka sa masa sharadi sharadi shine kan cewa idan al'amari idan karshen rayuwarka yazo kai wasiya mu zamanto mu ne zamu zamanto khalifofi bayan ka yace al'amari na Allah ne yana bayar da shi ga wanda yaso duk bai yi ba wanda yazo yace sharadin sa wani abu ne na duniya sai wanda suka yadda da cewa za su karba domin aljanna kamar yanda Allah ya ma bani Isra'il alƙawari alƙawarin da ya musu shine la ukaffiranna ankum sayyi'atikum zan yafe muku zunubanku wala udkhilannakum jannati zan shigar da ku aljannatai to waɗanda suka imani da manzannin Allah ya hada da kuma ba su taimako shine ba su kariya alƙawarin da Allah ya ma bani Isra'il bai tike da kawai annabawan bani Isra'il ba domin cewa wa amantum bi rusuli kuka imani da manzannina dan haka idan mutum ya kareta guda ɗaya daga cikin manzannin ya warware imaninsa da manzanni sawa'un manzan da mutum ya kareta kafin annabin ne ko ku bayan annabin ne da ya kawo wannan sakon wato kamar su bani Isra'il wanda ya kareta da annabawan da suke kafin annabi Musa ya kareta da dukkan manzannin Allah wanda ya kareta da annabawan da suka zo bayan annabi Musa kamar su da suka kareta da annabi Isa da suka kareta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk imanin su da annabi Musa bai amfane su ba haka zalika duk wanda ya imani da annabawa gabaki ɗaya ya kareta guda ɗaya daga cikin su to imaninsa da sauran bai amfane su ba shi yasa Allah ya ba mu musulmi tamyizi da cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzanninsa kuma Allah ta'ala ya ce wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan suna cewa mun yadda da waɗansu ba mu yadda da waɗansu ba suna nema su dauki tafarki tsakatsaki tsakanin wannan Allah ya ce wannan su ne tsantsan kafirai to saboda haka imani da manzannin Allah ya daga cikin wato sharadin alƙawarin da Allah ya ma bani Isra'il haka zalika ciyarwa bama Allah bashi ya nuna kan cewa kenan sadaka ake nufi domin can wajen Allah ya ambaci zakka ita ce ta farilla saboda haka da aka yi atsafi da yin da kuma bama Allah bashi ya nuna shine cewa sauran ciyarwar da ake yi domin taimakon addinin Allah wanda mutum zai yi da wato daddadar zuciya to alƙawarin da Allah ya yi cewa Allah zai yafa zunubai a cikin nan malamai sun bayyana cewa yana daga cikin hikimar Allah da ni'imarta da ihsanin sa da yake ma bayin sa cewa da kyakkyawan aiki Allah yana yafe zunubai Allah yana yafe mutun zunubai da kyakkyawan aiki ba da tuba ba ma da tuba Allah yana yafe zunubai kuma yana yafe zunubai da kyakkyawan aiki domin gashi anan Allah ya ce la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata yazo a ƙarshen yace la ukaffiranna ankum sayyi'atikum zan yafe muku zunubanku shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubi kayawmi waladatu ummuhu man fa'ala kadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wanda ya aikata kaza za a yafe masa abin da ya gabata na zunuban sa fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min almalaiika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi idan mutun yace amin a cikin sallah idan cewar sa amin tai muwafaqa da cewar malaiku amin za a yafe masa abin da ya gabata na zunuban sa wanda nuna muhimmancin da'a muhimmancin yin aiki yin da'a har yafi muhimmanci kamar yadda wadansu malamai suke nunawa wajen barin sabo idan mutun kawai yana barin sabo amma kuma baya yin wani abu na da'ar Allah bayan wani abu na da'ar Allah to wannan gab yake da halaka saboda shi kansa barin aiki din ai sabo ne barin aikin sabo ne saboda haka kai kokarin kana aikin kana ayyukan da'a shine yafi domin Allah madaukakin sarki da da'arka zai yafe maka miyagun zunubanka sannan Allah ta'ala ya bayyana cewa duk wanda ya warware alƙawarin Allah to ya bace tafarki madaidaici Bani Isra'il ga alƙawarin da Allah ta'ala ya musu asirar su sun warware alƙawarin Allah ko ba su warware alƙawarin Allah ba to shine ayar da ta biyo baya za ta ambata mana
Qadima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين
الله يقول فبما نقضهم ميثاقهم تسبب وروري وسوغ القورنس لعناهم سيمك لأنشيس معنى لعنا شيني أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا مك كوريس مك نيسا تاسودك رحمهم حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب الرحمة يعني إذا سكوا كل ما كانوا كان سقوفهم الرحمة دع الله يبود أجريسه دوما وتشيرن قوف الرحمة تشيرن ونن قوف دع الله تعالى يبود موسى إذا كي ونن الله يتشينا تاردسه كم يأبي موسى زنوبانسه كم يشجدسه الجنتين دع إذا سكوا كي أيونن أبن دع كوي الله يكني ما أجريسه كينن سواء رأي وسوا جباكي دع الله ذيك سنتي تاردسه يزمن توي نا يأبي موسى زنوبانسه كم يشينسوا موت يشجدسه الجنة wace kofar rahama ce tafi girma irin wannan kofa da Allah ta'ala ya bude akan su to da suka warware alƙawarin sai suka rufe kofar shi yasa Allah ya ce fa bima naqdihim ma din nan wato ma din nan ita ce wanda ake ce maza'ida amma kamar yadda wadansu malamai suna kin a ce akwai wani abu za'id a cikin alqur'ani a kawo harafi wanda yake ba shi da ma'ana yana da ma'ana domin tana Allah ta'ala wato tana sanya shi kansa karatun yayi sauki a harshe fa bima naqdihim ya fi sauki bisa kace fa bi naqdihim to Allah wadansu kuma sun ce a ma'anarta ai na kira ce mausufa ai saboda wani abu da suka yi menene wannan abun naqdihim mithaqahum sai zaman to naqdihim mithaqahum badal ne na ita wannan na kira al-mausufa din saboda wani abu wanda suka yi menene wannan abun warware wasu ga alƙawarin su saboda a girmama al'amarin shi yasa sai aka kawo ma din nan annakira al-mausufa Allah ta'ala domin ya bayyana wato munin abin da suka yi Allah ta'ala ya kawo wannan ma annakira al-mausufa wato saboda warwarewar su da alƙawarin su da suka yi ma Allah la'annahum Allah ya ce sai muka wato sai muka la'ance su shine muka kore su daga cikin rahamar mu waja'alna qulubahum qasiya, kuma muka sanya zukatan su suka zaman toke kasassu. Ma'anar kekashewar zuciya ba wai ta kekashe ta zamanto ba tsoka ba kamar yadda take, an san da yadda zuciya take tsoka ce. To amma wannan ishara ce ga cewar wa'azi baya tasiri ga wannan zuciya, domin wanda za ka ga wa'azi ya yi tasiri a kansa shi ne idan aka ba shi tsoro da Allah sai ya tsorata. Abinda zuciya take ce masa ya je ya yi, sai ya ji tsoro ba zai iya ba, saboda yana jin tsoron Allah. Abinda zuciya take ce masa ya yi ƙarfin hali, ya yi ƙarfin hali kan kada ya yi, sai ya ji tsoro ba zai iya ƙin yi ba, sai ya tashi ya je ya yi. To akwai wani wanda zuciyar tasa za ka ga ana faɗa amma dariya yake yi. Kamar yadda Allah ta'ala ya ambaci kafirai a yayin da suke jin Alƙur'ani, samiran tahjurun, suna zance ana yin zancen Alƙur'ani su kuma suna ta hirar su dare 1,100, zancen abinda ake kamar tatsuniya suke ganin sa. Amma an fara sai a ce menene wannan asatirul awwali, ai labarin mutanen da ne ba ko gizo a jikin su. To wannan shine kekashewar zuciya. Zuciya tana kekashewa da ma'anar wato ta zama Allah ta'ala ya sifanta da kan cewa akwai zuciya ta kan kekashe ta zama to har ta fi dutse. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijara aw ashadd qaswa, kuma ta fi wato dutse tsananin ƙarfi, tsananin kekasa. To Allah ta'ala ya ce waja'alna qulubahum qasiya, muka sanya zukatan su suka zama to kekasassu. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, wannan jumlar tafsiri ce ta kekashewar zuciyar, tana fassara kekashewar zuciyar. Menene wannan kekashewar zuciyar? Yuharrifuna al-kalima an mawadi'i, suna wato kawar da zance daga bigiransa, wato su dauke fassara al-Qur'ani su ba shi wata fassara daban, domin ma'anar al-kalim anan wajen ai zancen Allah. Suna taharifinsa kuma shine su dauke shi daga yanda Allah ya ajiye shi. Allah ya ajiye gaskiya ga abinda Allah ya ce, sai su musanya maganar Allah su kawar da ita daga tsakiyar yanda take, su kawo ta gefen hanya, domin al-harf shine gefen hanya, wato su dauke ta daga tsakiyar ma'anarta su kawo ta ta gefe ya zuwa ga wata ma'ana wadda ransu ya salwata musu. Abu na biyu kuma da suka yi wanda yana daga cikin wannan taharif din shine su boye abinda Allah ta'ala ya ce, kamar yanda suka boye hukuncen Allah. Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi zina a jefe su, sai suka boye wannan ayar da in mutum ya yi zina sai a je sai a ɗauki gawayi a shafa a fuskarsa, a sa shi a cikin mangala, a bi shi ana jifansa da kashin jaki, ana masa yeho. Wata ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga suna wannan, sai ya ce menene wannan? Aka ce ai mazinata ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ku samu a cikin at-taura, haka za a yi da mazinata? Suka ce eh, haka yake a cikin at-taura. Ya ce ku kawo at-taura a karanta. Aka kawo at-taura za a karanta, sai suka danne daidai aya, daidai inda aka ce ai rajimu, suka danne. Kace gashi at-tauran ga abin da ta ce, sun danne wajen aya. Sai ɗaya daga cikin musulmi wanda yake da ba Yahude ne, sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, ce ne su daga hannunsu daga wannan ayar da suka boye, suka daga sai ga ayar rajimu. To yana daga cikin wannan tahrifin. To me ya kai wannan kekashewar zuciya? Abinda Allah bai faɗa ba, abinda ka san Allah ya faɗa ka rufe shi. Wannan ya isa matuƙa wajen rashin ganin girman Allah. Ko kuma ka ba maganar Allah wani fassara daban. Abinda ba Allah ya faɗa, abinda Allah bai faɗa ba ka ce Allah ya faɗa. Dan saboda me? Dan saboda ka samu dada dama mabiya. Ga mabiya ga abinda suke so, sai ka lankwasa zancen Allah. Ka lankwasa hukuncin Allah har ya dace da abinda mabiya suka ce. Shi yasa kaga malaman musulunci in suka yi kiyasi ba sa cewa Allah ya ce, sai dai su ce wannan shine hukuncin Allah, amma ba sa cewa Allah ya ce, tunda sun san kiyasi ne, ta yiwu daidai ta yiwu ba daidai ba. Amma in suka ce wannan shine hukuncin Allah, ma'ana a bisa rinjayen zato shine hukuncin Allah, kuma Allah ya ce Allah ya ba mu ikon, ya wajabta mana yin hukunci da abinda zatonmu ya tabbatar da shi. Domin Allah ta'ala ya ce idan mutane biyu suka yi shaida cewa mutum ya yi sata, a yanke masa hannu. In mutane biyu suka yi shaida 100% mun san cewa ya yi sata, suka yi shaida akan mutum ya yi sata, mun san 100% ya yi sata, ba zai iya yiwuwa sun yi kuskure ba? Ba zai iya yiwuwa ko da adalai ne zai zamanto kan cewa sun yi ƙarya ba? Tunda ai ba ma'asumai ba ne. Amma duk da haka Allah ya ce mai amfani da wannan shaida, saboda zato ne mafi rinjaye akan abin da suka faɗa daidai ne. Saboda haka za mu iya cewa wannan abu hukuncin Allah ne, amma malamai ba sa cewa wannan shi ne faɗin Allah. ba sa cewa wannan Allah ne ya faɗa, sai dai su ce wannan shine addinin Allah, wannan shine hukuncin Allah, saboda jin tsoron kada su kama da bai Yahudawa. Wana su hadhan mimma dhukiru bihi, kuma suka bar sashe babba daga cikin abin da aka yi musu wa'azi da shi, an yi musu wa'azi da At-Taura da abin da Allah ya saukar ga Annabi Musa, sai suka manta da rabo, suka bar rabo mai girma daga ciki, suka dauki wani abu. Wannan mantuwar ya hada wato aka manta, wato mantawa da ilimin abin, saboda an daina yayin sa, yayin da mutum ya zamanto kan cewa baya yayin addini sai ma ya manta da shi, yayin da mutum ya zamanto ya karanta Al-Qur'ani amma ya bar mu'amala da shi, baya tilawar sa, baya aiki da shi, sai ga ya haddace Qur'ani amma ya manta shi kwata kwata, ya shiga wata rayuwa daban. To abin da ya faru ga Yahudawa kenan, fa tala alaihimul amadu fa qasat qulubuhum, rayuwa ta tsawo a gare su, suna rayuwa cikin ni'ima, suna samun abin da suke so, zuciyarsu sai ta kekashe. Wa kathirun minhum fasiqun, da yawan suka zaman to fasikai. To Allah ta'ala yana bayyana mana abin da ya faru a gare su domin mu izina. Nasu wa nasu hadhan mimma dhukiru bihi, Allah ya ce wa la tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum, ba za ka gushe ba ya rasulullah, kana wato Allah yana hangar da kai ga wato firqa mai ha'inci daga cikin su, sai ka samu wata wani ha'inci, ba za ka gushe ba kana samun ha'inci, ma'ana ba za su gushe ba suna yin ha'inci, Allah yana hangar da kai ha'incin su, amma sai Allah ya ce ba za ka gushe kana hangar ha'incin su ba. An gane, wato ba za su daina ha'inci ba, kuma suna yi, Allah yana sa ka kana ganewa, ba wai kawai ba wai ya an tsaya ne, ba za ka gushe ba kana hangar ha'incin su ba, kaga ha'inci daya, ha'inci biyu, a'a kullun suna wani ha'inci, kuma kullun suka yi Allah zai nuna maka. To wannan yayin da mutum ya zamanto ha'inci ya zamanto ɗabi'arsa, ai ba mutum, babu nasu sai nasu, kamar yadda Hausawa suke cewa ba mutum, wannan kuma ba mutum bane, ai ya zamanto ƙwaro. Idan mutum ya zamanto cewar ba shi da kalma guda ɗaya, ina mutum, yaushe za ka yi mu'amala da shi, yaushe za ka ba shi amana, yaushe za ka je mutumin da yake a haka, yanzu kai likita da aka ce kullum a cikin maye yake, kai dai je maka tiyata, kai dai je duba maka wuka yanka ka, to kamar wannan ne fa, haka suke kullum a cikin ha'inci suke, ya za ka amince musu, me za a iya kullawa da wanda yake kullum a cikin ha'inci yake. To haka ɗabi'a su take. Allah ta'ala ya ce wa la tazalu tattalu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, sai kaɗan daga cikin su, wannan ya daga cikin adalcin Al-Qur'ani, komai karancin su Allah ya keɓance su, cewa su ba kamar sauran bane. Kuma haka wato ba a jam'u, duk wanda ya jam'u kamar kace dukkan ba Yahude la'ananne ne, a'a kai kuskure, kaga Allah da ya ambaci duk abubuwan nan, sai ce laisu sawa'a illa qalilan minhum. To wannan shine daga cikin shine adalcin Al-Qur'ani, kuma haka ya kamata musulmi mu zamanto. Amma yana daga cikin kuskuren mu, musamman musulmi na wannan nahiyan na arewacin Najeriya, sai kaji an ce a ina ai musuluncin abin nan musuluncin kabila kaza, ai wannan abin nan musulmi ne ba musulmi ba. To wannan ya daga cikin zalunci, bayan a cikin su akwai malamai, a cikin su akwai mutane mustaqimai, a cikin su akwai salihai, saboda haka ba a haka. Allah ta'ala ya ce ya ambace su, da yawa haka suke, amma illa qalilan minhum, akwai kaɗan daga cikinsu wanda su ba haka suke ba, kuma kasancewarsu kaɗan wannan bai sa an tawaye musu haƙƙinsu ba, ambace su ba, sai da aka ambace su. Dan saboda me? Saboda sun tsare amana, suka cancanci Allah maɗaukakin sarki ya ambace su. Wala tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfa, Allah ta'ala ya ce kai afwa a gare su, wasfah ka kau da kai gabarin su, ai la ta'khidhu minhum min al-adha, abinda suke na cutarwa ya rasulullah, kada ka ce zaka rama, kai musu afwa, domin in sun ka cutar kai musu afwa, kai ne mutum mai rinjaye, domin Allah ta'ala bai taba kara ma mutum ya face izza, kai inda kai afwa za a ce to ai in kullun ana yi min in hakura ana yi, sai a ce ni matsoraci ne, ni ba namiji, ni ba zan iya, a'a ba haka ba, in dai kana hakuran Allah zai kara maka, wannan wahayin shaydan ne yake maka, yace in ban yi ba sai a raina ni, sai a tattaka ka ci gaba da afuwar, za ka gani Allah zai kara maka izza. Gashi Allah ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ha'inci bayan ha'inci zai rinka gani daga gare su, yana daga cikin ha'incin su suka hada baki da larabawan Quraysh, da larabawan Ghatafan, aka kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hari lokacin yakin Ahzab, yana daga cikin haƙincin su suka shirya abinci suka kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ci suka zuba guba a cikin kafadar a cikin karfat akan karfatar akuyar da suka gasa sun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci san cin naman karfata ya dauka noma ya dauka guda gutsure daya yasa a bakin sa akwai tace masa ya rasulullah an yi mun an sa guba a jikina wanda daga cikin sahabbai da yayi gaggawa ya dauka yace anan take aka dauki mushin sa anan take aka dauki gawar sa suna hada baki da sauran sarakuna waɗanda suke ba na musulmi ba suka je suka da su aka hada baki aka yi masjidul dirar dan a cuci musulmi duk wani abu na ha'inci da baci ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun yi idan suka ji ayata saukata alqur'ani sai sun san yadda za su yi su aibata su kawo ba'a da masu da mawaka waɗanda suna nan sun ajiye su habaici suka iya sun ajiye su domin su rinka ma annabi sallallahu alaihi wasallam habaici wannan ma ha'inci ne domin in dai za a zauna lafiya dole a tsara mutuncin juna annabi sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne wanda yake mai ashariya ba ba mai zagi bane ba mai habaici bane ba mawaki bane ya tsare musu mutuncin su amma shi kuma tare da matsayin da Allah ta'ala ya bashi tunda ko sun so ko sun ki shine shugaba akan su kuma sun yadda da haka akan haka suka shiga alƙawari tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka akwai abin da bai cancanci ai ma shugaba ba amma su duk ba su kiyaye wannan ba to duk da irin wannan abin da suke yi kullun da cututtuka iri-iri kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wala tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina ashraku adan kathira kuma wallahi za ku rinka ji wato cuta mai yawa daga waɗanda aka ba su littafi kafin ku da kuma daga mushrikai kullun za su rinka jin maganganu kamar yadda za ka yi ta ji yanzu tare da arna in suna magana akan musulunci su saki bakinsu ba abin da ba sa faɗa to ba iyakar ta kenan lan yadurruku illa adha ba za su cuce ku da komai ba sai wannan bacin na bakin abinda za su cuce ku kenan da shi shi yasa Allah ta'ala ya ce fa'fu anhum kai musu afwa wasfah ka kauda kai ma'ana kada ka ce sai ka rama as-safhu shine ka cire abin har daga cikin zuciyarka ba ka kauda kai kana kwafa ba in ka kauda kai kana kwafa ba ka rama ba amma ba kai safahu ba as-safhu shine in ka kauda kai zuciyar ma ta kau zuciyar mata kau kada ka ce kana nan abinda za a ce abinnan abinda ake aibata fulani da shi cewa ba fulatani ba in kai masa baya mantawa yana nan ya rike ka to babu kullata shine fa'fu anhum wasfa kai afwa ka kauda kai kada ka kullaci mutum inna allaha yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu ihsani wannan yana daga cikin ihsani to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zama tare da kafirai ya zamanto kan cewar yayi musu ihsani da wannan ihsanin sai Allah ya rinja ya bashi rinjaye akan su inna allaha fa'fu anhum wasfah inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani ma'ana wanda suke da wannan sifa suna da wato suna daga cikin ahlul muhabba suna da suna daga cikin wanda suka taka mataki na al muhabba wato soyayyar Allah kuma waɗanda suka yi wannan ya nuna kan cewa sun taka matakin ihsani wanda shine mataki na koli a cikin matakan addinin musulunci domin akwai mataki na musulunci sannan mataki na imani sannan mataki na ihsani to daga cikin ihsani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da cewa ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa in baka ganin sa shi yana ganin ka daga cikin sifofin masu ihsani shine al-afwu was-safhu kai afwa kai kuma kauda kai shi yasa Allah ta'ala da yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin kai rangwame kai umarni da abin da yake kyakkyawa kuma ka kauda kai daga mutane masu wauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibril me wannan ayat take nufi yace Allah yana umartar ka ya rasulullah an ta'afuwa amman zalamak kai afuwa ga wanda ya zalunce ka wa tu'ti man mana'ak wanda ya hana ka ka bashi wa an tasila man qata'ak wanda ya yanke alaka da kai kuma ka sadar da alakar tare da shi wanda yace baya yi da kai kuma ka nemi zumuncin ka kullashi wannan shine ihsani to haka Allah ta'ala yace mi kun ga wato ihsani ba kawai ya tsaya ga wanda yake na jiki ba, ba kawai musulmi ake mai ihsani ba, hatta waɗanda ba musulmi ba suna da haƙƙi kai musu ihsani, tunda gashi Allah ta'ala waɗannan yahudawa ne suna ha'intar Allah, suna ha'intar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma duk da haka Allah ta'ala yace ai musu ihsani. Saboda haka muna zaune da wanda ba musulmi ba a ƙasar nan, ko babu irin ha'incin da ba ma gani nasu, an yi abubuwa na kafirci a ƙasar nan da sunan nasu addinin mun yadda, amma an zo an ce za a yi na musulunci sun ce ba za a yi ba. To me ya kamata mi afuwa mu dage akan neman abin da muke nema, mu dage akan bin addininmu ba tare da mun yi tanazuli ba. Ai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawo ya bi su ba, bai ce ya bi su ba, yana nan tsaye akan koyarwarsa, yana nan tsaye akan abin da Allah ya dora shi, amma wajen mu'amala da su sai musu mu'amala ya mayar da sharrin su gare su. To haka ya kamata mu kasance tare da waɗanda yake suka ki tare da wanda suke makiya addinin Allah.
الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
To Allah ta'ala yace wa minal ladina qalu inna nasara, haka ma daga wadanda suka ce su nasara, akhadna mithaqahum, mun dauki alƙawari, fanasu hazzan min rubi, sai suka bar sashi mai girma daga cikin abin da aka yi, fa aghrayna bainahumul adawa wal baghdha ila yawmil qiyama, sai muka sallada su akan junan su, wato muka shushuta al baghdha, wato shine adawa yayya, wal baghdha da kin tsakaninsu, ila yawmil qiyama, har rana, wato Allah ya sallada su akan junansu ya zamanto kan cewa suna gaba, suna kiyayya da juna, babu soyayya, babu wato haduwa da juna. Wa sawfa yunabbi'uhum bima kanu yasna, sannan Allah zai ba su labari ga abin da suke kasance suna aikatawa kai musu, wato su ma kamar yanda Allah ya dauki alƙawarin Yahudu, Allah ya dauki alƙawari daga Nasara, domin duk wanda Allah ya aika musu annabi, Allah ya dauki alƙawari daga gare su. Saboda haka su ma kuma ba su cika alƙawarin ba, suka bar rabo ba girma daga ciki, ma'ana suka manta da shi. Yanzu Nasara ai sun manta da addininsu. Ka dauki misali, shine tauhidi, wanda yake kuma shine babban misalin, shine ginshiki, kowa ya san annabi, amma yanzu ina Nasara ina tauhidi, ina Nasara ina tauhidi, duk addu'ar da za su yi sai sun kira, sai sun yi ta ga Annabi Isa, sai sun kira suran Annabi Isa maimakon su kira sunan Allah shi kadai. Sun daina cin abin nan, sun halatta ma kansu cin riba, sun halatta ma kansu shan giya, dukkan waɗansu abubuwa na batsa sun halatta ma kansu, sun manta da addinin kwata-kwata. To ga abin da Allah ta'ala ya musu shine daga ciki, Allah ya musu uquba na sanya kiyayya da gaba a tsakaninsu. Za ka ga wannan kabila, wannan firkar tana gaba da wannan firkar tana gaba da wannan firkar. To kun ga a cikin wannan Allah madaukakin sarki ya bamu, ya buga mana misali da al'umomi da suke, su ne al'umomin da suke dai a bayan ƙasa suke tutiyar kasancewa akan addini wanda Allah ya saukar daga sama. Al'umomin nan guda uku, musulmi, Yahudu da Nasara, Allah ya ce kowanne ya dauki alƙawari daga gare su. Ya fara da mu musulmi, wadhkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wathaqakum bihi, ku tuna ni'imar Allah akan ku da alƙawarin da Allah ya kulla da ku. Yahudu, Allah ya ce wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'il. Ga Nasara, wa min alladhina qalu inna Nasara akhadna mithaqahum, Allah ya faɗi aƙibar waɗannan yahudu da suka warware alƙawarin su mai Allah ya musu la'annahu waja'alna qulubahum qasiya Allah ya tsine musu ya sanya su zukatan suka zama toke kasassu babu sauran tsoron Allah tare da su suna tahriful kalim sun sani sun take sani sun canza addinin Allah sun kirkiro wani abu daban sun ce shine addinin Allah kuma suka bar addinin suka manta da shi kwata kwata har ya zaman tuma ba su da alamar ganin sa shi yasa yayin da musulmi suke addini sai yahudu su ce menene wannan me yasa ne waɗannan su komai sai addini 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 bayan su ma haka ce su shi yasa kamar yanda zamu gani a ƙarshen wannan ayar qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila min qablu wa anna aktharakum fasiqun kin fada kayyafa da suke mana da yahudu da nasara shine dan mun ce zamu yi addini wai ku menene ne sai kun ce ku ne kadai masu addini ai mu ma an saukar da addinin a gare mu me laifin mu dan mun ce zamu ba Allah ku kuma kun ce ba za ku ba Allah ba to duk abinda suka yi fa kenan saboda sun warware alƙawarin Allah Allah ya sa musu wannan nasara su ma da suka yi su ma ga abinda Allah ta'ala ya musu wannan yana nuna mana cewar wato saba ma Allah yana da sharri tun a nan duniya idan mutum ya saba ma Allah wannan saban zai kai shi ga wani saban yanzu kaga da suka warware alƙawarin Allah ta'ala kaga irin abin da Allah ya musu ga tsinuwa ga kekasar zuciya ga wato canza addinin Allah ga fita daga cikin addinin aminta da shi kwata kwata sai kaga mutum to yayin da ya warware addinin Allah a hankali zai rinka tafiya yau ya bar wannan yau ya bar wannan har sai ya wayi gari ya warware kullun addini gabaki daya Allah ya kiyashe mu da tadewa to a cikin wannan akwai wa'azi a gare mu da kada mu zamanto tamkar waɗannan da suka zamanto sun dauki alƙawarin Allah suka warware shi mu jinjina alƙawarin Allah mu tsare iyakokin Allah mu tsare addinin Allah mu taimaka ma annabin Allah sallallahu alaihi wasallam mu tsare shari'arsa idan ba mu ba to abin da ya samu yahudu da nasara zai same mu shine tsinuwar Allah da gaba da kiyaya tsakanin mu ba wani abu ne ya sanya yanzu musulmi muke ta gaba tsakanin mu da juna ba muke ta gaba tsakanin mu da juna har take kaiwa ga waɗansu mu suna kafirta waɗansu illa wannan fanasu hadban mimma dhukiru bi mun bar rabo wani mai girma daga cikin abin da Allah ya umarce mu da mu yi shi mun dauki addinin mun iyakance shi akan wani abu shi kawai zani sauran ku mun ajiye ba ma tunanin sa to idan yayin da muka yi haka abin da ya samu nasara zai same mu kuma shine abin da ya samu shine yake samun mu din yanzu amma da zamu dawo mu riko da addinin mu mu riko da shi gabaki dayansa kamar yanda Allah ta'ala ya ce mu riko da alƙawarin gabaki daya sami'na wa ata'na to zamu gani kamar yanda Allah ta'ala ya hada zukatan sahabbai tare da cewa da kabilanci ya rarraba su to mu ma yayin da kungiyanci ya rarraba mu idan muka dawo muka yi riko da igiyar addini gabaki daya sai zukatan mu su hadi amma ko matsawar ba mu koma mun yi ba to irin abin da ya samu yahudu da nasara shi zai zo ya same mu Allah ya kiyashe mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lana ma taqaddamna wa ma akharna وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا وتقبله منا يا رب العالمين اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واعنا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا اللهم اجعله مباركا علينا يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين